الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمشينا تقص جواتن ربيع الثاني هجرة ترني تو ترى جواتن ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعما مكة زوا مدينة دبو ديا دريهود دا أربعين دا بقوي ديدي دا ديا جواتن غوما ميلادية تدبو فيو دا شرين دا بير كماريان دا مكساب هدوا a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibuis dake cikin wannan unguwa ta Tudu Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid, littafi ne na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Muna kuma bin sharhin nan na Fathul Majid na Al-Allama Al-Imam Abdurrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 25 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna kuma cikin babi na biyu a wannan littafi, babin da yake bayani game da falalar tauhidi da kuma wato kankare zunubi da tauhidi ke yi. Mun karanta hadithi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin Itban ibn Malik, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah, wato Allah ya haramta wa wuta ta ci wanda yace la ilaha illa Allah da sharadi da ikhlasi da gaskiya. Yabtaghi bidhalika wajha Allah, wannan hadithi shine muke ta jin bayanai da sharhi da malamai suke ta yi game da ma'anar wannan hadithi, kuma ana ta goya ayoyin Al-Qur'ani da suke da alaka da wannan ainihin wato hadithi. To, a darasin da ya gabata mun tattauna game da cewa wannan kalma ta la ilaha illallah da yawa ana samun masu fadin ta amma basu san, wato yana fadin ta amma bai ma san ikhlasi ba, ballantana ya kyautata ikhlasi ko ya kyautata niyya wajen fadin ta. Balma da yawa daga cikin mutane suna fadin ta ne taqalidan aw adatan, ko dai kawai ya taso ya ga ana fada shi ma yake fada, ko ya zama al'ada ko kuma yana koyi, amma ko kadan imani bai cakudi da ainihin wato hasken zuciyarsa ba. Da yawa daga cikin wayanda aka fitine su wato lokacin mutuwa, da yawa daga cikin wayanda ake fitinar su lokacin mutuwa, da kuma wayanda ake wato fitinar su a cikin kabari, irin waɗannan ne waɗanda ga kalmar shahada amma ba su san ma'anarta ba, suna fadin ta babu ikhlasi, kuma suna fadin ta ne taqalidan wa adatan. Kamar yanda yazo cikin hadisi, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, cikin tambayoyin da za a yi wa mutane a cikin kabari, akwai mu'minai wayanda Allah ke tabbatar da digadigan su, Allah ya sa muna cikin su. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, akwai kuma wayanda Allah ta'ala ke batar da su, suna faduwa jarabawa wadda za a yi musu a cikin kabari. Daga cikin su akwai munafikai wanda in an tambaye su game da kalmar shahada, game da Allah, game da imani, game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda suke cewa kawai mun ji ana fada ne mu ma muka fada, mun ji ana fada muka bi yarima mu ma kawai aka biya ma, ba tare da sanin me ake fada din ba, menene ma'anar, me ye sharuɗan, me ainihin wato abin nan dawabit na wannan abin da ake fada. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna. Yawancin waɗannan takalidanci shine yafi yawa a rayuwar su, bi ta zaizai kawai suke yi a addini, ba hujja ba dalili, kawai tunda sun ga wani akai suna tafiya suna bin sa, ko dai sun taso gidan su suka ga mai gidan a haka yake su ma suka dora, ko kuma haka suka ga dai wani malami a unguwar su ko a inda suke haka yake yi, daidai ne ba daidai bane, da hujja babu hujja su ma suke bi. Takalidanci kenan. Waqati da'un bi amsalihim. To wayannan sun fi kusa da fadin Allah. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna. Dan haka wannan shine. To mun tattauna wannan mas'ala sosai, kuma har mun zo gabar da malaiki cewa idan mutum ya fadi kalmar la ilaha illallah, ya fade ta da ikhlasi da yaqini cikakke, to lam yakun fi hadhihi alhali musirran ala dhanbin aslan. Duk wanda yake da ingantacce tsaftatacce cikakken tauhidi, to asali ba ma ka samun sa cikin masu dogewa akan zinubi, ba za a ce kwata kwata baya zinubi ba, ma ka same shi ya zo mai togewa akan aikata zinubi baya tuba, to wannan ba za ka samu mai tsantsar tauhidi cikakke yana haka ba. Domin cikar ikhlasin sa da cikar yaqinin sa ya wajabta masa ya so Allah fiye da komai, yana son Allah fiye da komai saboda cikar imani da cikar ikhlasi da cikar yaqini. To idan ku haka ne, to babu wani abu na nufi ko wata niyya da yake da ita a zuciyarsa zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya haramta, ko kuma kin abin da Allah ta'ala ya umarni. Ba za ka samu a cikin zuciyar mutumin da imanin sa ya zamanto cikakken imani ba, kuma akwai ikhlasi da yaqini, to za ka same shi ba shi da wani wata manufa cikin abin da Allah ta'ala ya haramta, ba shi da wata kiyayya ko kyama cikin abin da Allah ta'ala ya umarni. Wannan shine wanda wuta take haramta a gare shi, domin hadithin Itban ya ce wanda ya ce la ilaha illallah, to Allah ya haramta wuta ga wanda ya ce la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajha Allah. To kaga akwai wanda wutar kwata kwata ba za ta ci shi ba, akwai wanda kuma za ta ci shi saboda wasu dalilai, duk da cewa yana cewa la ilaha illallah. Shi yasa hadithin ya ce yabtagi bidhalika wajha Allah, kaga a sami ikhlasi da yaqini. Kaga kenan koda mutum yana fadin la ilaha illallah, in ba ikhlasi ba yaqini, zaka same shi yana cudanya ta da wasu laifuffuka, yana dogewa akan zanibi, bal ma wani lokaci yakan aikata wani babban laifin da zai wanke ko kuma ya warware wannan la ilaha illallah din. To kaga shi koda yana fadin ta da baki, kar kai mamaki in an ganshi a cikin wuta wuta ta ci shi. Ba za a ce ai annabi ya ce wanda ya ce la ilaha illallah wuta ba za ta ci shi ba, a'a, wanda ya ce la ilaha illallah wuta ba za ta ci shi ba, amma da sharuɗa. A hadisi ma ba annabi ba shuruye ba sallallahu alaihi wasallam ya kawo cewa yabtagi bidhalika wajha Allah. Ina fata an gane. Har ma muka zo wajen wanda wato ya fade ta, wanda fadin da yayi kuma sai ya kubuta daga babbar shirka, amma banda karamar shirka. Karamar shirka irin suriya yana yi, sannan bai aikata wani abu da yake warware la ilaha illallah dinsa ba, to wannan fa hadhihi alhasana, wannan hasanar ta la ilaha illallah, to babu wani laifi cikin laifuffuka da zai iya yin fada da wannan kalmar la ilaha illallah. Shi yasa sai kaga kyawawan ayyukansa sun yi rinjaye, kamar yanda yazo cikin hadithin bitaqa wanda zamu karanta shi nan gaba, wanda satin da ya wuce mun yi ishara zuwa ga wannan hadithin bitaqa. Na fata an gane. Kai tsaye bari mu tashi daga inda muka tsaya satin da ya wuce. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, وقد ذكر هذا كثير من العلماء. da yawa daga cikin malamai sun faɗi haka. Kabrul Qayyim, kaman babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, wa Ibn Rajab, da kuma babban malami Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, wa gairihi ma da wasunsu qultu sai nace wa bima qarrarahu wa bima qarrarahu shaykhul islam yake cewa wa bima qarrarahu shaykhul islam rahimahullahu ta'ala tajtami'ul ahadithu wato da abinda wa qultu الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب wannan magana ta sace yace qultu sai nace wa bima qarrarahu shaykhul islam rahimahullah duba da abinda shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah ta'ala ya tabbatar tajtami'ul ahadithu za a iya tattara hadisan babu cin karo tsakanin hadisan tsakanin hadisin itban bin malik da sauran hadisai da suka zo da ma'ana irin wannan da kuma wasu hadisan da ake ganin kamar sun ci karo in ka tattara hadisan za ka ga bisa bayanan da Sheikhul Islam yayi babu cin karo tsakanin hadisan qala wa fil hadisi dalilun a cikin wannan hadisi na itban bin malik akwai dalili guda da ke nuna ala annahu la yakfa fil imanin nuduku ashe furta wato furta kalmar la ilaha illa Allah kadai bata wadatarwa a imani min gairi itiqadin matakar ba a kudurce wannan kalma ta la ilaha illa Allah a zuciya ba wabil akasi haka ma akasin haka idan mutun ya kudurce ta a zuciya amma bai taba furta ta ba wannan shi ma kalmar la ilaha illa Allah ko imanin sa ba zai zama cikakke ba ba a taba jin yayi kalmar shahada ba ba a taba jin yace la ilaha illa Allah ba amma a zuciyarsa ya yadda da ita wannan bata mai da shi mai imani lalle ana buƙatar kuma dan yana ta fadin ta bata je zuci ba wannan bata sa ya zama mai imani ko da yake a bainan nasi ana ganin sa a matsayin mai imani tunda yana cewa la ilaha illallah amma a wurin Allah ba mai imani bane tunda kalmar bata je zuciyarsa ba kaga kenan ana buƙatar i'tiqadun bil qalb zuciya ta kudurce sannan wato wannuduku bil lisan sannan kuma a samu furuci da harshe da haka mun fahimci haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna allaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illa allah kaga sai ka fada dan kawai ka yadda da ita a zuciya baka taba fada ta ba ci to ai baka taba cewa la ilaha illa allah ai na yadda da ita a zuciya a'a annabi cewa wanda wuta ba za ta ci shi ba shine wanda ya fada ba wanda ya kudurce a zuciya ba to wanda ya kudurce a zuciya bai fada ba baya cikin wannan hadisin to wanda ya fada bai je zuciya ba fa shi ma ba za ta amfane shi ba domin a ƙarshen hadisin annabi ya ce yabtage bi zalika wajha allah na fata an gane wa fihi tahrimun nari ala ahli tauhid al-kamil a cikin wannan hadithin akwai bayanin haramta wato wuta haramta wa wuta ta ci ma'abuta la ilaha illa allah ma'abuta tauhidi cikakke duk waɗanda suke da cikakken tauhidi Allah ya haramta musu ya haramta wa wuta ta ci su shi yasa zaka ga annabawa ba sa daga cikin waɗanda za a shigar da su wuta iyadan billahi iyadan na fata an gane sai dai ka samu ka'idar da Allah ya sanya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wannan tsallake siradi Allah ya ce kowa sai ya tsallaka thumma nun amma karshen ayar sai ga aya ta gaba yace thumma nunjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha juthiya daka akwai wadanda ba su ba shiga wuta sai dai ta hillatul qasam tsallake wannan siradi din Allah ya sa muna cikin su da aka duwa inda suke da tauhidi da aka samun cikakken tauhidi karka dauka abu ne mai sauki musamman a irin wannan lokaci namu da tauhidin yayi rauni ko yayi nisa daga wato a rayuwar mutane da aka samun cikakken kuma ka tsaya zaka yi ta zama kai da kai kadai zaka gan ku ba ku da yawa zaka ga kun yi karanci saboda samun at-tauhidul kamil wanda zai samar wa mutum wucewa salin alim ranar lahira ba tare da wuta ta ci shi ba to fa sai an samu at-tauhidul kamil to samun tauhidul kamil ko sai mutum ya ja kafa sosai sai ya ja kafa wandansa sai yayi damara wa fihi anna al-amala la yanfau illa idha kana khalisan lillahi ta'ala a cikin wannan hadisin na itban mun fahimci cewa ashe aikin mai aiki baya amfanar da shi sai aikin da ya zama khalisan lillahi wahda an yi shi ne dan Allah shi kadai duk aikin da mai aiki yayi dan Allah dan wani Allah baya buƙatar wannan aikin ko menene shi komai girman aikin komai wahalar aikin komai shekarun da aka dauka ana yin aikin komai dukiyar da aka narkawa wannan aikin matukar babu ikhlasi a cikin wannan aikin ba shi da wani amfani gara ma da ne shi bai yi shi ba
garar mai wannan aikin da bai wahal da kansa ba ina ma dai mai wannan aikin da bai kashe kudin sa ba domin wannan hadisin ya tabbatar da annal amala ashe aiki la yanfa'u baya amfani illa idza kana khalisan lillah daka ikhlasin nan ya kamata ya kuma wajaba mu dage wajen tsarkake ayyukan mu ya zama Allah madaukakin sarki ya yadda cewa aikin da muke yi kowane iri ne na ibada muna yi ne dan shi domin da zarar riya ta shigo ciki tana lalatawa mutane aiki na daga cikin abin da ke wahalar da dan adam yana daga cikin abin da sai mutun ya sha wahala ya yaki zuciyarsa wajen dayanta Allah da bauta da kuma yin aiki dan Allah tsantsa Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yin haka tambihun jan hankali qala al-qurtubi fi tadhkirati al-imam al-qurtubi a cikin tadhkira din sai yace qauluhu fil hadith fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fada cikin hadithin min imanin na imani ay min a amalil iman ma'ana daga cikin ayyuka sai mutun ya aikata aiki irin na imani ayyukan da suke gaskata imanin mai imani allati hiya min a'malil jawarih wadanda suke cikin ayyukan gabbai fayakunu fihi dilalatun sai zama a cikin wannan hadisin akwai dalili ala annal a'malas salihah cewa ashe nagartattun ayyuka minal imani suna cikin kunshin imani kar ka dauka imani daban amalus salih daban shi yasa zaka duk inda suke Allah yana hada su da yace wal asr innal insana lafi khusrin sai ce illa alladhina amanu wa amilus salihat dan kasan al amalus salih min al iman amalus salih ba shi da gurbin zama in aka rasa imani da haka wannan hadisin shi ma ya nuna mana annal a'mala ashe ayyuka as salihata nagartattu min al imani suna cikin imani wad dalilu ala annahu arada al imana ma qulnahu dalilin da ke nuna cewa annahu arada al imana ma qulnahu da annabi yace min imanin abinda annabi yake nufi da min imanin shine abinda muka fada dalilin da ke nuna haka walam yurid mujarradal iman alladhi huwa tauhid ba wai annabi yana nufin imani wanda shine tauhidi ba wa nafyu shuraka da kore abokanan tarayya wal ikhlas da kuma tsarkakewa bi qaulihi la ilaha illallah fadin sa la ilaha illallah wannan ya nuna mafil hadisi nafsuhu min qaulihi abinda ke cikin shi kansa hadisin na fadin sa akhriju da yace akhriju ku fitar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka hadisin cewa ku fitar da duk wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar zarra na alkhairi a fitar da shi thumma ba'da zalika yaqbidu subhanahu qabdatan bayan Allah ta'ala yayi wannan Allah ta'ala yayi wannan umarnin sannan Allah da kansa kuma zai sake danka da hannunsa mai wato mai girma fayukhriju qauman zai fitar da wasu mutane daga wuta lam ya'malu khairan qattu basu taba yin aikin alkhairi ba su me ake nufi bi yuridu bi zalika illa tauhid abinda ake nufi ba su da komai sai tauhidi jarin da suka je da shi lahira in ka sa ka kalli kyawawan wasu ayyuka nasu ba wani abin kirki na azo a gani da suka yi amma babban abin da suka je da shi shine tauhidi na fata an gane da aka ce lam ya'malu khairan qattu basu taba aikin alkhairi ba koda sau daya ana nufin illa tauhida banda tauhidi tauhidi ne kadai almujarrada shi kadai suka je da shi min al'amali tsiraitacce daga ayyuka babu ayyuka imanin ne kawai intaha mulakhasan fi sharhi sunan ibn majah wannan bayani yazo a takeice ka koma cikin sharhin sunan ibn majah zaka ga karin bayani akan wannan sannan wannan hadisin da ake magana akan sa ya gabata takharijin sa ya gabata a baya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري
والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وانا حديث أبو عبد الله الحاكم النيسابوري يفتد شيئا شيئا المستدرك مجلد سنة ديا شافي ندري بكوي دقوما حكا ابن حبان شكل موارد الضمآن مجلد سنة ديا شافي ندري بيدا همسن دا سبعين دا بكوي حكا أبو يعلى شكل مجلد سنة بيو شافي ندري بيدا عشرين دا تقوص حكا الهيثمي شكل مجمع الزوائد مجلد سنة قوما شافي نتمانين دا بيو حكا أخرجه أبو يعلى ورجاله وثقوا واتو رجال لنوانا حديثن إسنادن أنتي ثق واتو أمين تتوني سيدي وفيهم ضعف أكوي ونروني أتكنسو وضعفه الألباني شيسا شك ناصر الدين الألباني يرون نوانا حديثن سبي نرون دا أكا سامو دقا وسو كواني دقا تكن رجال لن حديثن كدوب على المشكاه حديثي ندبو بيو دا ريبيو دا أربعين دا ترى wannan hadithin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda shi ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kala Musa annabin Allah Musa amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace ya rab ya ubangiji allimni shay'an ya Allah ka karantar da ni ka sanar da ni wani abu azkurka da zan dinga ambatanka wani zikiri zaka karantar da ni wani abu zaka gaya mun ya Allah zaka koyar da ni ka sanar da ni wanda zan dinga ambatanka wa ad'uka bihi na dinga kiranka ina roƙonka da shi qal Allah ta'ala sai ce wa Musa alaihi salam qul ya Musa yace ya Musa ka ce la ilaha illallah in dai so kake in karantar da kai wani zikiri da zaka dinga ambato na in gaya maka wani abu da zaka dinga roko na kana kira na da shi to la ilaha illallah zaka dinga yi Musa qal annabin Allah Musa yace kullu ibadika yaquluna hadha annabi Musa yace to ayya Allah wannan kamar zikiri ne ga magari zikiri ne da duk bayinka suna yin wannan zikirin suna karanta shi ya Allah ni so ne a bani wani na musamman qala ya Musa Allah ta'ala yace ya kai Musa law anna samawati sab'a inda za a tattare sammai guda bakwai wa amirahunna da masu raya su da ibada cikin mala'iku da sauransu ghairi bandani wal ardina sab'a a tattare kasai guda bakwai da sammai guda bakwai da masu raya su cikin mazauna ƙasa duniya kenan da kuma waɗanda suke cikin sammai na mala'iku a tattare su guri guda fi kifatin a dora su a bangare guda na sikeli na mizani wala ilaha illallah fi kifatin a dora la ilaha illallah a ɗaya bangaren na mizani Allah ta'ala ya ce wa Musa malat bihin la ilaha illallah la ilaha illallah nan za ta rinjayi sammai duk da abin da ke cikin ta banda Allah za ta rinjayi duk abin da ke cikin ƙasa ita kadai nauyin la ilaha illallah a mizani ba ta da wani abu da zaka kwatanta ta da shi ballanta na fita duk abin da zaka iya dakowa ka tattare shi ka dora shi a mizani na san duk abin da zaka kawo ya kunshi sammai ya kunshi kasai di yana suna ciki to Allah ta'ala ce gaba ɗaya samman da ƙasan a tattare su a dora su a kifatul mizan a kuma dora la ilaha illallah a kifatul mizan la ilaha illallah ita kadai gayya ita kadai za ta rinjayi sammai bakwai da amirahunna za ta rinjayi kasai guda bakwai da amirahunna wannan yana nuna maka nauyi na wannan kalma ta la ilaha illallah wannan hadithin Ibn Hibban da Al-Hakim sun fitar da shi kuma sun inganta shi Abu Abdullahi Al-Hakim al-Naisaburi ya inganta shi amma hadisin akwai rauni a cikin sa kamar yadda muka ji Sheikh Nasiruddin Albani ya rauna da wannan hadithi saboda akwai rauni a cikin isnadin Asharh sai sharhin wannan hadithi Abu Sa'id sahabin da ya ruwaito wannan hadisin shine Abu Sa'id ismuhu Sa'ad ibn Malik sunansa Sa'ad ibn Malik bin Sinan
ibn Ubayd al-Ansari al-Khazraji wato sunansa Sa'ad dan Malik dan Sinan dan Ubayd al-Ansari mutumin Madina ne al-Khazraji dan kabilar Khazraj sahabiyun jalilun sahabi ne mai girma cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abuhu kadhalika babansa ma haka an gane ko wato babansa Malik ibn Sinan shima sahabi ne mai girma cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri dinnan istusgira Abu Sa'id bi Uhudin an ga kankantar Abu Sa'id al-Khudri lokacin da za a fita yakin Uhud ya fito yace za a tafi da shi Annabi yace yayi kankanta da haka yana cikin matasa marasa shekaru da yawa cikin sahabbai yana cikin irin su kanana yana cikin kananan sahabbai irin su Anas dan Malik irin su Sayyidina Abdullahi bin Umar da ire-iren su da haka sai aka ga kankantar sa lokacin da za a fita yakin Uhud aka ce yayi kankanta wa shahida ma ba'ada amma an ka cire yakin Uhud duk yaƙe-yaƙen da aka yi bayan yakin Uhud ya je da shi aka yi wannan ya nuna ma sahabi ne mai girma cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka cira yakin Badar da Uhud waɗannan su kaɗai ne bai halatta ba yakin Badar dama shine na farko Uhud kuma lokacin da ya fito aka ga yayi karami bai kamata ya fita yaki ba aka ce ya koma amma daga nan yaƙokin da suka biyo bayan Uhud to duk ya halarce su wannan sahabi Abu Sa'id al-Khudri mata ya rasu bil madinati a garin Madina sanata 30 shekara ta 3 aw 4 ko shekara ta 4 aw 5 wa 60 ko shekara ta 65 ko ta 64 ko shekara ta 63 bayan hijira waqila sanata 40 wa 70 wasu malaman kuma sun ce a ya rasu ne shekara ta 74 bayan hijira qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mu fadin annabi Musa kai da yace ka karantar da ni ya Allah ka sanar da ni shay'an azkurka kalmar azkurka ay uthni alayka ya Allah ina son ka sanar da ni abinda zan dinga yabanka da shi wa ad'uka ay as'aluka bihi na dinga roƙonka da shi qauluhu qul ya Musa la ilaha illallah fadin Allah da yace ya kai Musa ka ce la ilaha illallah fihi a cikin wannan anna dhakira biha ashe duk wanda yake yin zikiri da la ilaha illallah ya kuluha kullaha zai fade ta ne gaba daya duk wanda yake so zai yi zikirin la ilaha illallah to sai dai ya hade ta haka la ilaha illallah la ilaha illallah hadewa mutun zai yi wala yaqtasiru ala lafzil jalala kar mutun ya dinga takaitawa a iya ismul jalala kawai kaji mutun yana Allah 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 wannan ba zikiri bane babu hadithin da yazo da zikiri da wannan sai dai ka hade ta gaba daya la ilaha illallah shine malai yake ta kada mutun ya rage ta ya takaita kamar haka ko kuma ma wala ala ko kuma huwa wai zikiri ne huwa ko hu ko hu hu kaga mutane sun taru kawai suna ta hu hu an gane ko yawa to wannan ba zikiri bane an gane ko in zaka fada kar ka yanke komai annabi da Allah ta'ala da ya ce wa Musa ka ce la ilaha illallah ba ce ka ce Allah Allah ba haka yace ba an gane ko yawa ba kuma cewa yi hu hu ba haka kawai kaji mutane sun taru suna ta wani hu hu an yi magana kuma su ce zikiri suke an gane ko to shine nan malam yake cewa wanda zai yi zikiri akwai azkar da yawa amma in dai zikirin la ilaha illallah zai yi to yayi ta a gaba ɗayan ta kar ya rage a kanta kamar yadda muka karanta kama ya fa'aluhu gulatu juhalil mutasawwifa bala yake ta kaman yanda waɗanda suke wuce iri wuce iyaka cikin jahilan sufaye suke yi fa inna zalika bid'atun wa dalala yace wannan bid'a ne kuma batace a ce za a dinga ambaton Allah amma maimakon a kawo zikirin gaba daya sai a yanke shi a duk tsaya a iya ismul jalala ko a iya shi ainihin lamirin a dinga hu din kamar yadda muka ji to mu koma lamba ta hudu mu ji qala fi qurratil uyun fala nafiyatan lil jins la da aka ce la ilaha illallah din nan to la din nan la nafiya la ce wanda take nafiya ka san akwai la nafiya akwai nahiya to ita wannan la din nafiya ce kuma nafiya lil jins tana kore jinsin wannan abin nafiyan aman kuma korewa gabaki daya illa mastafna sai abinda ta togace wa khabaruha mahzub ita wannan la nahiya din khabar dinta an shafe shi taqdiruhu yanda zaka kaddara maganar la ilaha illallah an gane ko wannan shine taqdirin zancan qala ta'ala ubangiji ta'ala yace zalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa al-'aliyyu al-kabir zalika wannan kenan bi anna allaha huwa alhaq cewa Allah shine alhaqu ubangijin gaskiya wa annama yad'una min duni sannan dukkan abin da suke kira ba shi ba huwal batil shine ubangijin ƙarya wa annallaha huwal aliyul kabir kuma lalle Allah shine al aliyu madaukaki al kabiru mai girma suratul hajj aya ta 62 fa ilahiyatuhu ta'ala hiyal haqu ubangijin takar ubangiji ta'ala ita ce ta gaskiya wa kullu ma siwahu min al aliha dukkan wani abin bauta wanda ba shi ba fa ilahiyatuhu ubangijin takar wannan abun batilatun batacciya ce ta ƙarya kama fi hadhihi al ayati kamar yanda dai muka ji a cikin wannan aya zalika bi anna allaha huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil wa anna allaha huwa al aliyul kabir wa nadhairi hada ira iranta fa hadhihi kalimatun azima wannan kalma mai girma ce hiyal urwatul wuthqa wannan kalma ta la ilaha illa allah ita ce igiya mai kwari mai karfi wa kalimatu taqwa ita ce kalmar tsoron Allah wa kalimatu ikhlas ita ce kalmar tsarkake Allah wa hiya allati qamat biha as-samawati wal ard da wannan kalmar sama da ƙasa suka tsaya wa shuri'at li takmiliha as-sunnati wal fard an shar'anta farillai da nafulfuli dan cika wannan kalma wa li ajaliha jurridat as-suyuful jihad saboda wannan kalmar aka tsiraita ta kubba dan zuwa jihadi duk jihadin da aka yi a musulunci saboda wannan kalmar aka yi duk wanda yayi shahada yayi shahada ne saboda wannan kalma duk wanda aka kashe cikin kafirai an kashe shi ne saboda wannan kalma wa biha zahara al-farq bainal muti' wal ma'asi min al-ibad da wannan kalma ne bambanci ke bayyana tsakanin mai bin Allah da mai saban Allah cikin bayi faman qalaha shi yasa duk wanda ya faɗi wannan kalma wa amila biha yayi aiki da ita sidqan da gaske wa ikhlasan da tsarkakewa wa qabulan da karbuwarta da karbatta a cikin zuciyarsa wa mahabbatan da kaunarta wan qiyadan da miƙa wuya gare ta adkhalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal bisa ga abin da ya kasance yana yi na aiki na fata an gane qauluhu kullu ibadika yaquluna hadha annabi Musa da yace ya Allah ai wannan zikirin kowa cikin bayinka yana fadinta yana fadin wannan zikirin sabata ya tabbata bi khatil musannif bil jam wato a rubutun mawallafin littafin bil jam ya kawo ya quluna din da jami wallazi fil usul amma ka koma asalin inda hadisin yake ya qulu kullu ibadika ya qulu hadhani duk bayinka ya kulu ba ya kuluna ba bil ifradi da wato kadaita kalmar ya kulu din mura'atan lil jam lil lafzi kull saboda la'akari da lafazin kullu tunda aka ce kullu ibadika to ai ba sai an ce ya kuluna ba in ka ce ya kulu shikenan ya wadatar an gane ko da haka wannan kamar rubutu ne daga shi al-muallif musannif amma ka koma asalin inda hadisin yake in ka dauko shi za ka ga kullu ibadika yaqulu hadha saboda kalmar kullu to la'akari da ita kawai ba sai an kawo yaqulu na din ba wa huwa fil musnad yazo cikin musnad min hadithi abdullahi bin amr bi lafzil jam'i yazo da lafazin jam'i amma a cikin musnad hadithin abdullahi bin amr kama zakarahu al-musannib kaman yanda mawallafin littafin ya ambata alama ana kullu akan ma'anar kullu wa ma'ana kullu ibadika yaquluna hadha ma'anar dubbayinka suna fadin wannan zikiri ai inna ma uridu shay'an annabi Musa ya ce ni ina son wani abu ne ta khussuni bihi da zaka kebance ni da shi ni kadai min baini umumi ibadika ban daga mayyar bayinka ya Allah ni roƙon da nake maka ka bana wani ni kadai wanda ba mu yi tarayya ba da sauran bayinka wancan zikiri ne da duk an yi tarayya a kansa wa fi riwayatin a wata riwaya ba'da qaulihi bayan fadin sa kullu ibadika yaquluna hadha bayinka duk suna fadin wannan qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah qala la ilaha illa anta yace babu abin bautawa sai kai ya rabbi ya ubangiji inna ma uridu shay'an ni fa ina nufin ka bani wani abu ka sanar da ni wani abu ta khussuni bihi da zaka kebance ni ni kadai da shi walamma kana bin nasi bal bil alami kullihi min ad-darurati ila la ilaha illallah yayin da ya kasance mutane ko kace halittu gabaki ɗayan su suna da matsananciyar bukatuwa zuwa ga wannan zikiri na la ilaha illallah ma la nihayata lahu irin larura da bukatar da babu ƙarshenta kalan min aktharil azkari wujudan wannan yasa la ilaha illallah ya zama shine zikirin da yafi yawa a cikin mutane wa aisariha husulan yafi saukin samuwa wa azamiha ma'anan yafi girman ma'ana wal awamu wal juhalu ya'diluna anha amma za ka ga gamagarin mutane da jahilai sukan karkacewa wannan zikiri na la ilaha illallah ila da'awatil mubtadi'a zuwa ga wasu addu'o'i na bid'a allati laysat fil kitabi wala fi sunna wanda ba sa cikin alqur'ani ba sa cikin sunna duk da cewa ka duba annabin Allah Musa yace ya Allah ka sanar da ni wani abu wanda zan dinga ambatanka duk sanda nake so in ambace ka da shi zan dinga ambatanka duk sanda nake so in roke ka shi zan dinga yi sai Allah ya ce Musa la ilaha illallah ce yace ya Allah ai wannan naga kowa yana fada to sai malam anan yake cewa ka duba yanda kuma galibi mutane suka tashi addu'o'i ga magarin mutane da jahilai sai su karkacewa wannan la ilaha illallah da wuya ka ji mutum yana yin ambato da ita ko kuma yana yin addu'a da ita sai kuma mutum kaga ya rungumo wani wuridai da wasu aurat da wasu zikirai da wasu maganganu waɗanda ba su da asali a cikin alkur'ani ba su da tushe a sunna sai kaga kuma ya rungume su yana ta yin su ga wannan ka duba wannan irin falala da garabasa da daraja da wannan kalma take da ita ya mutum zai dirfafi wannan zikiri yana ambatan Allah kuma bai kofar da ta kulle bai ga an bude masa ita ba ina fata an gane qauluhu wa amirahunna ghairi huwa bin nasbi adufun ala samawat wa amirahunna amira din zakai wara'un din nasaba wasali sama kenan adufun wannan kamar kai adafi ne ala samawat akan as-samawat ay law anna as-samawati as-sab'a wa man fihinna min al-ummari ay da za a ce sammai guda bakwai wa man fihinna da duk waɗanda ke cikin su min al-ummari daga masu raya su ghayra Allah ta'ala banda Allah ta'ala wal ardina as-sab'a da kassai bakwai wa man fihinna da wanda ke da duk abin da ke cikin su wudi'u da za a zo a dora su fi kifatil mizan a bangare guda na mizani wala ilaha illallah fil kifatil ukhra la ilaha illallah kuma a ɗaya bangaren na mizani malad bihinna la ilaha illallah to lalle da la ilaha illallah sai ta rinjaye su ina fata an gane akwai lamba ta hudu can lamba ta ɗaya afwan قال في قرة العيون اي كل من في السماوات والارض اي دو wanda ke cikin sammai da ƙasa ake nifi wa qauluhu gairi ay istathna mimman fis samawati nafsa Allah ta'ala ya togace waɗanda ke cikin sammai sai ya togace kansa yace banda shi li'annahu al-aliyyul a'la domin Allah shine al-aliyyu madaukaki al-a'la mafi daukaka ta'ala wanda ya daukaka wata qaddasa ya tsarkaka kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ce wa huwa al-aliyyul azim shine al-aliyyu madaukaki al-azim mai girma suratul baqara aya ta 255 uluwul qahari wa uluwul qadari wa uluwuz zati subhanahu wa ta'ala Ubangiji ya daukaka, daukaka ta rinjaye, daukaka ta daraja, daukaka ta zati. Ubangiji ta'ala ya daukaka da zatinsa, ya daukaka darajarsa, ya daukaka da kahariyarsa subhanahu wa ta'ala. Fathalathatu waɗannan guda uku kullu hasifatuhu, dukkanin su sufofin Allah ne madaukakin sarki. Wadallat ala kamalihi, kuma waɗannan sufofi suna nuni akan cikar Allah ta'ala, kama kala ta'ala, kama yanda Allah ta'ala ce Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa. Ubangiji mai rahama ya daidaita a al'arshi. Suratu Taha aya ta 5. Thumma stawa 'alal arshi Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Suratul Furqan aya ta 59. Allah ya ce sannan ya daidaita a al'arshi. Ubangiji mai rahama. Al-aya fi sab'ati mawadi'a min kitabi. Kalmar istawa 'alal arshi ta zo wurare 7 cikin Al-Qur'ani. Al-A'raf ta zo cikin suratul A'raf aya ta 54. Wa Yunus ta zo cikin suratul Yunus aya ta 3. War Ra'd ta zo cikin suratul Ra'd aya ta 2. Was Sajada ta zo cikin suratul Sajada aya ta 4. Wal Hadid ta zo suratul Hadid cikin suratul Hadid aya ta 4. Thumma stawa 'alal arshi thumma stawa 'alal arshi thumma stawa 'alal arshi. Kalmar istawa din nan ta maimaito da ma'anar daidaita a al'arshi a wurare guda 7. Domin kalmar istawa a cikin Al-Qur'ani takan yi ta'addi da ila, takan yi ta'addi da ala, akwai kuma wadda take lazima ce ba ta yi ta'addi da komai ba. To kuma kowace ma'anarta daban. In ta yi ta'addi da ala daidaita kenan. Kaman wannan thumma stawa ala, kaga istawa sai ta yi ta'addi da ala 'alal arshi. Amma da yace thumma stawa ila samai fasawahunna sab'a samawat, kaga nan tayi ta'addi da ila. In tayi ta'addi da ila ma'anarta nifi thumma stawa ila sama, ai thumma amada wa qasada ila sama, sannan sai ya nufaci sama. An gane ko? Inda tazo kuma balamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma, kaga nan istawa bata ta'addi da ila ba, bata ta'addi da ala ba. To anan kuma tana nufin tamma wa kamula, mutum wato cika da kammala, shi ake nufi da istawa anan. Ina fata an gane. Da haka duk sanda tazo tai istai ta'addi da ala, ana nufin daidaita. To kalmar istawa da tai ta'addi da ala cikin Al-Qur'ani tazo wurare guda 7, sune waɗanda muka ji surorin da kuma ayoyin da wannan kalma ta maimaito a cikin su. Kama qala ta'ala, kaman yanda Allah ta'ala ce ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Allah ta'ala ce ilayhi yas'adul kalimu tayyib, dada dan kalmomi suna hawa zuwa gare shi. Mala yana dawo mana da karatun cewa fa Ubangiji ta'ala yana sama. Ayoyin Al-Qur'ani duk wanda ba san zuciya zai fassara ba, zai fassara su, zai tabbatar maka da cewa Allah yana jihatul ulu, Allah yana sama. Kaga wa'ancan kalmomin duk da aka ce summastawa wato summastawa 'alal arsh, kowa ya san al'arsh ba kasa take ba. Al'arshi tana ina? Tana sama. Sannan aka ce Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu 'alal arshi sawa, Ubangiji mai rahama ya daidaita a al'arshi, al'arshi tana sama. Sannan ka kalli wannan ilayhi yas'adul kalimu tayyib, duk wata kalma mai dadi la ilaha illallah tana hawhawa zuwa gare shi. Allahu akbar tana hawhawa zuwa gare shi. Subhanallah walhamdulillah tana hawhawa zuwa gare shi. La hawla wala quwwata illa billah tana hawhawa zuwa gare shi. Salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawhawa zuwa gare shi. Duk abin da aka ce yana hawa zuwa ina kenan? Sama. Ilayhi zuwa gare shi. Al-kalimu tayyibu yas'at, kalmomi masu dadi suke hawa. Aka ce hawa kaga, kuma zuwa gare shi kaga, shi yana ina kenan? Yana sama. Wal amalu salihu yarfa'u, aiki na kwarai kuma yana daukaka shi. suratul fadir aya ta 10 wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma cikin suratul nahl aya ta 50 yace ya khafuna rabbahum min fawqihim ya khafuna rabbahum suna tsoron ubangijin su min fawqihim da yake saman su min fawqihim suna tsoron ubangijin su da yake saman su wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku suna hawhawa hadda jibril izuwa gare shi fi yawmin awani yini kana miqdaruhu wanda gurgudan wannan yinin 50 alf sana shekara 50 ne suratul ma'arij ayata 4 wa in inni mutawaffika Allah ta'ala ya ce game da annabin Allah Isa ya ce inni mutawaffika ni ne mai karbar ranka wa rafi'uka ilayya kuma mai daukaka ka zuwa gare ni suratul ali imran aya ta 55 wa amsalu hadhihi alayat da misalan irin waɗannan ayoyin da suke nuna cewa Allah madaukakin sarki yana sama ina fata an gane faman salaba ulu wallahi ta'ala ala khalqi faqad khalafa sarihal kitabi was sunnah wa alhada fi asma'ihi wa sifati wa ma'ana hadhihi alkalima nafyul ilahiyyati an kulli shay'in siwa mastathna biha wa huwa Allah ta'ala da aka duk wanda salaba ulu wallahi ta'ala ya zare ya cire daukakar Allah madaukakin sarki ala khalqihi akan halittar sa faqad khalafa sarihal kitabi was sunnah gaskiyar al'amari ya sabawa bayyanannan nassi da yazo cikin alqur'ani da sunna duk wanda yace Allah madaukakin sarki bai daukaka ba akan bayinsa baya sama to ya sabawa bayyanannan nassi a cikin alqur'ani da sunna wa alhada kuma yayi ilhadi fi asma'ihi cikin sunayen Allah wa sifati da sifofinsa wa ma'ana hadhihi alkalima ma'anar wannan kalma nafyul ilahiyya kore ubangijintaka an kulli shay'in daga komai siwa mastathna biha in banda abinda kalmar ta taito gaciya da shi wa huwa Allah shine Allah ta'ala da aka ce la ilaha kaga kore dukkan wani abin bauta ne ita kalma kuma sai ta ce illa Allah sai ta tabbatar da al bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala lakin hadhihi alkalima alazima sai dai wannan kalma mai girma la yahsulu rujhanuha nauyinta da rinjayanta ba zai samu ba illa fi haqqi sai a cikin haƙƙin man ata biha ko man ata wanda yazo bi quyudiha da dabaibayinta allati quyidat biha wanda aka dabaibaye ta da shi fil kitabi was sunna cikin alqur'ani da sunna wa qad zakara Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan kaidin fi suratul bara'a cikin suratul bara'a wa ghairiha da wani suratul bara'a kathiran da yawa mimman yaquluha akwai wadanda suke fadin la ilaha illallah wa lam yanfa'ahum qawluha amma fadin la ilaha illallah ba zai amfane su ba Allah ya sa ba ma cikin su ka hali ahlil kitab kamar halin da ma'abota littafi suke ciki wal munafiqina da munafikai ala kasratihim didda yawan su watanawihim da nau'an tuwasu fi nifaqihim cikin munafircin su falam tanfa'ahum ma'ama qama bihim min tarki tilkal quyut wai kalmar la ilaha illa Allah ba za ta amfani munafikai ba tare da abin da ya tsaya da su ko abin da qama bihim ya tsayi da su min tarki tilkal quyut na watsi da waɗancan kaidi da baibayi da sharuɗa da aka gindaya wa wannan kalmar wanda dai yake so kalmar ta amfane shi sai ya kiyaye waɗannan shuruɗin sai ya kiyaye waɗannan quyutin wannan da baibayin in mutum bai kiyaye ba to sai ya zama ya fada cikin layin munafikai wanda la ilaha illallah su ba za ta yi musu amfani ba fa minhum daga cikin su man yaquluha akwai wanda yana faɗin la ilaha illallah jahilan lima wudi'at lahu amma ya jahilci ma'aunin da aka dora la ilaha illallah akai wa bima dallat alai ya jahilci abinda la ilaha illallah take nunawa min nafi shirki na kore shirka wal bara'ati minhu da barranta yin baran da shirka wasidiki da gaskiya wal ikhlasi da tsarkakewa wa gairi hada wannan haka to sun jahilci wannan kawai suna fadin ta ne haka da bakin su ka adamil qabuli kamar rashin karbuwa mimman du'iya ilaiha ga wanda aka kirawo shi zuwa ga wannan kalman ilman da ilimi wa amalan da aiki wata rakal inqiyada amma ya doge ya kimi kauya bil amali da yin aiki bima taqatadhihi da abinda wannan kalma ta la ilaha illallah take hukuntawa ka hali akthari man yaquluha qadiman wa hadithan kaman yanda dai halin kenan kamar yanda wannan shine halin wa'anda da yawa cikin masu fadin ta a da can ko a yanzu walakin fi awakhir hadhihi al-ummati akthar sai dai a ƙarshen wannan al'umma irin wa'anda suke fadin ta bisa jahilci ba tare da kiyaye ka'idojinta da dokokinta da sharuɗanta ba sun fi yawa
lokaci yayi to wallahul musta'an insha Allah sai mu tashi wa minhum abinda muka fada ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin.